الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تبت الله تبارك وتعالى دوكا ولدنجي نيغو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 11 ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 2436 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 1 ga watan 4 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 18 a bangaren lissafi suratul kahf a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 24 kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallar asuba ya kan dauka lokaci zuwa kan ya koma gida kamar irin askarin da zai yi ko lokaci ko kuma da zai kai koma gida
to wai tambayar dan uwa shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya gama sallar asuba menene yake dauka na gwalgwadon lokaci domin yin azkar kafin ya koma gidansa to anan dai ba mu san ba wani dalili da ya nuna ga gwalgwadon lokacin da yake dauka illa kasancewar iya abinda muka sani akwai hadisai waɗanda suka tabbata daga gunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada yake cewa duk mutumin da bayan gama sallar asuba ya ci gaba da zama a gunsa yana ambaton Allah ko ma wani irin zikiri sawa'an karatun alqur'ani ne ko abu da yake kama da haka har aka kai lokacin da rana ta hudu bayan hudowar ta dan daukaka sannan ya tashi yayin nafila raka'a biyu manzo Allah ya ce za a rubuta masa ladan haji cikakka da umra cikakka an gane ko wannan kwadaitarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana game da zarcewa bayan gama sallar asuba a gunda muka yi salla mu zauna mu ci gaba da ambaton ubangiji mu in rana ta hudu ta dan daukaka ma'ana bayan hudowar ta da kaman minti 15 misali cewa rana tana hudowa 6 da kwata to wajen 6 da rabi sai ka tashi kai nafila raka'a biyu idan 6 da rabi take hudowa kenan zuwa 6:45 sai ka tashi kai nafila raka'a biyu to duk wanda yayi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yana da ladan haji cikakka da umra cikakka amma sanin cewa bayan gama sallar asuba ga gurgudun zaman da yake wannan yana buƙatar dalili wanda yake ingantacce na'am to shi idan mutun ya shiga masallaci in dai da nihin zamani to baya halatta ya zauna sai yayi tahiyatul masjid idan wani uzuri ya fitar da shi daga masallaci kwata kwata ya tafiyarsa ba irin haka ka fita ka dawo ka zauna to wannan idan ka dawo baya halatta ka ci gaba da zama sai kai tahiyatul masjid matukar kana da tsarki amma misali ka shiga masallaci da nihin zama kai tahiyatul masjid sai wani ya ce wani zo ka ji ka fito ya fada maka abinda zai fada maka idan ka koma ba dole bane sai ka sake tahiyatul masjid saboda ba wani uzuri bane ya fitar da kai wanda kwata kwata ba za ka dawo masallacin sannan daga baya kaga cewa ya kamata ka dawo na'am to tambaya wadda ta shahi kalmomi wannan ba cikin wannan darasi ya kamata ta zo ya kamata ya zamanto kenan bayan an gama darasi kenan mutum yakan iya tambayar wata kalma ta daban an gane ku abinda ake nihi da al-mukarrami waɗanda suke masu daraja masu kima masu martaba domin aka ce al-mukarram wanda yake kenan abin girmamawa mai daraja mai matsayi na'am wani idan liman ya karanta ayar da ke akwai sujada abinda zai yi duka zai yi sujada mamun da suke tare da shi su duka sai warai sawa ana sallata farilla ko a sallata nafila kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wayewar Juma'a a sallar asuba manzon Allah yakan karanta suratul sajida suratul sajida ko akwai sujada a cikin ta an gane ko dan haka idan limami ya karanta ayar da ke akwai sujada sawa'an a sallata farilla ko a sallata nafila sai ya duka yin sujada in a sallaci inda ake koyi karatu in ya zo daidai kan ayar sai ya bayyanar da wannan aya domin mamun da suke biyarsa su san menene makasudin yin sujada shi ayar in ya zo sai ya bayyana da ita dan su san da cewa ga abin da ya sanya shi sujada na'am kamar ni
kamar duk mutum wanda ya karanta sura ko wata sura cikin karatu
yana so sai ya karanta da cikin tafsir zai ce sanya ta akan dare kenan to shi wai akwai misali wai mutum kamar kana tambaya ne cewa mutum ya karanta wai akwai nassin da yace idan ka maimaita sura ta alqur'ani so dare zaka iya haddace ta ba mu san da wani nassi akan haka illa kasancewar shi karfin hadda wannan kyauta ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kuma bayinsa sun bambanta a wannan bangare na wajen hadda zaka samu wani idan aka biya masa abu so dai tak zai iya dawowa da shi kai tsaye wani daga ya biya karatu so uku so hudu so biyar wani ya haddace wani sai ya biya wajen so goma sannan yakan haddace wani kuma sai sama da haka to illa kasancewar malamai sun yi bayani cewa ita hadda kala biyu ce akwai hadda wadda take ta gaskiya akwai hadda wadda take ta ƙarya hadda wadda take ta ƙarya ita ce daga ka dan bibiya abu a farko sai ka ji ka haddace to amma zuwa jimawa zuwa wani lokaci daga an bincike ka wannan abu kwata kwata babu shi ita kwa hadda ta gaskiya shine wanda in ka haddace abu zaka yi ta maimaita shi zaka yi ta maimaita shi har ya zauna wanda koda a ce kai wata da watanni ko shekara da shekaru daga an waiwaye ka wannan abin da ka haddace zaka iya zawwa da shi kai tsaye wannan ita ce suke kiranta shi hifzus sidik ma'ana hadda wadda take ta gaskiya to dan haka magabatan kwarai zaka same su wani bayan ya haddace abu wanda yake karancin su shine wanda zai maimaita su 50 zaka samu wani ya maimaita su 500 wani ya maimaita su 1000 wani ya maimaita sama da haka kuma shi bakin iya gwargwadon abinda zaka iya haddacewa shine zaka iya dauka yanzu misali mu dauka alqur'ani in zaka iya haddace safaha adiyini to wannan safaha ka takaita akan ta idan ka haddace ta kai ta zauna sannan ka yi ta maimaita ta kai ta maimaita ta kai ta maimaita ta sannan idan aka wayi gari ka maimaita ka maimaita ka maimaita a samu kwana da kwanuka kana maimaitawa to in kai irin wannan hadda ita ce take zama in ba za ka iya haddace wato safaha ayini iya abin da zaka yi sai ka dauki rubun safaha kai in aya nawa zaka iya haddacewa bakin gurgurin iya yanda zaka iya shine zaka dauka dan zaka samu magabata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda suka haddace alqur'ani da aya biyar biyar idan suka dauki aya biyar ba sa karawa akan ta kamar yanda wani sahabi yake cewa mun koyi alqur'ani da aya biyar biyar aya biyar yace sai mun karanta ta mun haddace ta kuma mun fahimci ma'anar da take cikin ta mun yi kokarin yin aiki da abin da ta kunsa sannan mu yi gaba dan haka shi abin da ake bukata koda ka ji ka haddace abu to kada ka yarda da shi kada ka amince ka maimaita shi kai ta maimaita shi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wasiya game da cewa mu bibiyi alqur'ani dare da rana mu nace akan karatun sa dan haka manzon Allah yake cewa ta'ahaduhu waqtanuhu fa wallazi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan min al-ibli fi uquliha manzon Allah yake cewa ku bibiyi alqur'ani ku tanade shi ma'ana ku nace akan karanta shi manzon Allah yake cewa na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa alqur'ani ya fi gaugawar kurcewa daga meshi ma'ana wanda ya haddace shi sama da kurcewar raƙumi daga cikin akala yana daga kasiki yayi gaba dan haka usawa suke cewa idan ka bar shi da kwana daya da sati yake barinka kuma ka dauka ka gani kana karatu tsawon kwana biyar a sati daga alhamis da juma'a ta gitta sai ka je tamkar asabar in ta dawo kamar ranar ne ka fara karatu dan haka abu ne wanda yake bukatar a nace balantana ma shi alqur'ani littafi ne wanda Allah ya saukaka shi kamar yanda yake walaqad yassarna alqur'ana lizzikr fa hal min mudakkir kamar yanda yake fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda ubangiji ta'ala ya saukaka ma mu'minai karatun alqur'ani ba wuya mutun yakan iya haddace shi amma ka dauki wani karatu kace kana so ka haddace kaga bambanci tsakanin shi da alqur'ani in alqur'ani zaka iya haddace misali safaha to in wani littafi ne da wuya zaka iya haddace kashi ɗaya daga cikin ukun safaha sai kai da gaske a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda muka faɗa mun tsaya karshen aya ta 24 wanda karshen aya ta 26 ita ce ya kamata a ce mun dakata sai lokaci ya kawo kai kenan insha Allah za mu tashi daga farkon aya ta 23 kenan sannan mu yi gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وتوبيجي تعالى كفدا بيان وتوبياني دا أكسامو دا قوتن دا suka dan kusa game da al'amarin ashabul kahf wanda aka samu sabani kamar yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya hakaito mana maganganun su shine ubangiji ta'ala yace sayakuluna thalathatu rabi'uhum kalbuhu da sannu zaka ji wasu suna fada suna cewa wadannan matasa wadanda suka fake zuwa wani kugo dan su gudu da addinin su ai su uku ne karan su shine na hudu ubangiji ta'ala yace da sannu zaka ji wasu jama'a na fadar haka wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib Ubangiji ta'ala ya ce wasu ka zaka ji suna fada suna cewa su biyar ne, wato karansu shine na shida, rajiman bilgayi, wato kawai dan zato ba tare da wani dalili wanda yake bayyananne, wanda shi kuma zato abin zargi ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Shine yace wa yaquluna khamsatu, zaka ji suna fada suna cewa waɗannan matasa su biyar ne, sadisuhum kalbuhum, karansu shine na cikon shida, rajiman bilgayi, wato dan zato kawai. Irin wannan kalima zaka fassara ta ne a jibrilci, idan ka ce rajiman bilgayi wato dan jifa ga abu wanda yake fakekke, kaga ma'ana ba za ta fito fili ba. Iya abinda zaka faɗa rajiman bilgayi wato dan zato, kamar yadda bayani ya gabata can da Ubangiji ta'ala ya ce fa darabna ala azanihim, nan ma sai ka ce sai muka sanya su bacci, kamar yadda can walan ma suke da fi aidihim walan ma suke da fi aidihim, sai ka ce yayin da suka yi nadama. To shine anan yace wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, wasu ko zaka ji sun fada sun ce ai su bakwai ne, wa thaminuhum kalbuhum, na takwas din su wato shine kara. Ubangiji ta'ala sai ya ce kul ce da su rabbi a'lamu bi iddatihim, ubangiji na shine masani game da kididdigar su, in ma su nawa ne to Ubangiji ta'ala shine masani game da kididdigar su. Kul rabbi a'lamu bi iddatihim, ce ubangiji na shine masani game da adadin su, ma ya'lamuhum illa qalil, don haka ba wanda ya san su daga cikin jama'a wato sai ɗan kaɗan. Don haka Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda an rawaito daga wajensa yake cewa ni ina daga cikin ɗan kaɗan kin da suka san adadin su, ya zano yace su bakwai ne, karansu shine na cikon takwas kin su. Don haka malamai suka ce wannan fada ta ƙarshe da yace wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, malamai suka ce ita ce fada wanda Allah ya tabbatar da ita, me yasa? Saboda wanda suka ce biyar ne, karansu shine na shida, Ubangiji ta'ala ya nuna cewa wannan zato ne, babu wani dalili akan haka. Amma a wannan fada ta ƙarshe na cewa su bakwai ne, karansu shine na takwas, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kyale bai ce komai ba. To dan haka dai a ƙarshe Ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa kul ce da su rabbi a'lamu bi iddatihim, Ubangiji na shine masani game da adadin su, ma ya'lamuhum illa qalil, ba wanda ya san adadin su face ɗan kaɗan daga cikin masana, an gane ko ɗan kaɗan ne Allah ya sanar da su. Ubangiji ta'ala sai ya ce fala tumari fihim, wato kada ka yi jayayya fihim game da lamarin ashabul kahfi, fala tumari fihim, Ubangiji ta'ala ya ce kada ka yi gaddama da shayayya fihim game da al'amarin waɗannan matasa, illa mira'an zahira, Ubangiji ta'ala ya ce sai dai shayayya wadda take mabayyaniya, an gane ku? Micece shayayya mabayyaniya? Shine abinda muka karanta maka na kissar su, shine iya abinda za ka iya yi, kada ka ƙara kada ka rage. Ubangiji ta'ala ya ce wala tastafti fihim minhum ahada, kada ka tambayi ahadan daidai da mutum ɗaya, minhum daga cikin mazawwa littafi, fihim game da lamarin ashabul kahf, Ubangiji ta'ala ya ce kada ka tambayi kowa daga cikin ahalul kitabi, ka wadatu da abinda muka kissanta maka na labarinsu. Nan hani ne Allah ya ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama cewa kada ya tambayi yahudu ko nasara game da al'amarin ashabul kahf, ma'ana ya wadatu da abinda Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya kissanta masa, domin shi ne labari wanda yake na gaskiya. Kaga anan Allah ya hana shi cewa kada ya yi gardama da su akan wannan al'amari na ashabul kahf, in ma gardamar ta kama to ta zamanto gardama ce wadda take mabayyaniya kenan, iya abinda Allah ya yi masa wahayi shi ne iya abinda zai faɗa musu ya karanta musu. Shi ne Allah ya ce fala tumari fihim, kada ka yi jayayya da gardama fihim game da lamarin kenan waɗannan matasa, illa mira'an zahiran, sai dai gardama wadda take mabayyaniya, ma'ana iya abinda Ubangijinka ya kissanta maka shine zaka faɗa musu. sai ya ce wala tastafti fihim minhum ahada, kada ka sake ka tambayi ahadan daidai da mutum daya minhum daga cikin mazawalit tafi fihim game da lamarin ashabul ka, ma'ana kada ka tambayi daidai da mutum daya, ka wadatu da abin da ubangijin ka ya faɗa maka. Shine ubangiji ta'ala sai ya ce wala taqulanna li shay'in, kada ka sake ka faɗa li shay'in ga wani abu da kake nihin aikatawa, kace inni fa'ilun zalika gadan, lalle ni mai aikata abu kaza ne gobe, illa an yasha Allah, face sai ka faɗa kace in Allah ya so. Nan gadan ba ta nihin cewa gobe, duk abin da za ka yi nan gaba daidai da sai wanda ɗaya, to kada ka ce zuwa jimawa kaza zan yi, abin da ya dace zuwa jimawa zan yi kaza insha Allah, sai ka yi togo da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Me yasa? Saboda kasancewar duk abin da ɗan adam yake nihi yake so ya aikata, to bayan da za a iya tabbata sai idan Allah ya so. Kamar yadda ɗan adam yana da mashi'a, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da mashi'a, to amma mashi'ar ɗan adam ba zaune take da gindin kanta, mashi'a ce mai biya ga mashi'ar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk abin da muke so muke nihi bayan da za a iya tabbata sai idan Allah ya so. Kamar yadda yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah, inna Allah kana aliman hakima, wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. An gane ko? Kafin haka ya ce liman sha'a minkum an yastaqi, na ga duk wanda ya so daga cikinku ya daidaita akan tafarki na gaskiya. Sai Ubangiji ta'ala ya ce wa ma tasha'una, duk abin da kuke so kuke nihi ba zai tabbata ba illa an yasha Allah rabbul alamin, sai idan Allah Ubangijin halittu ya so haka. To shine anan Allah ya ladabtar da mu ya ce mana wala taqulanna li shay'in, Ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa kada ka faɗa li shay'in ga wani abu da kake nihin aikatawa, ka ce inni fa'ilun zalika gadan, lalle ni mai aikata abu kaza ne gobe, illa an yasha Allah, face sai ka ce in Allah ya so. Wadhkur rabbaka, ka ambaci Ubangijinka shi ne ka yi tugu idza nasita, idan har ka manta, lokacin da ka faɗa ka ce zuwa jimawa zan yi kaza, sai ka manta baka ce insha Allah, bayan jimawa idan ka tuna sai ka dawo sai ka ce insha Allah. An gane ku? Kuma kana iya maimaita wannan magana taka, lalle zuwa jimawa insha Allah zan yi kaza, in har ka manta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce to idan ka tuna ka faɗa. Shi ne ya ce wadhkur rabbaka, ka ambaci Ubangijinka, ma'ana ka ce insha Allah idza nasita, idan ka manta. Wa qul asa, ka ce tabbas. Wa qul asa an yi hadiyani rabbi li aqrab min hadha rashada, ka ce da su tabbas Ubangijina ya kusanta, ko kuma tabbas tabbas ne Ubangijina shi zai shiryar da ni li aqrab min hadha rashada, wato ga mafi kusaci ga shiriya, min hadha game da lamarin waɗannan wato matasa, ma'ana Ubangijina zai nuna mun menene abu wanda yake mafi daidai game da lamarin su. Shine Ubangiji ta'ala ya ce masa wa qul asa an yahdiyani rabbi, ka ce tabbas Ubangijina shi ne zai shiryar da ni li aqrab min hadha rashada, ga mafi kusaci rashadan ga shiriya, min hadha game da lamarin waɗannan matasa, ma'ana Ubangijina zai nuna mun menene al'amari wanda yake tabbas game da al'amarin su. Saboda ita asa in ta zo a cikin zancen Allah subhanahu wa ta'ala, abinda take nuni shi ne wato tabbas ne, ba ana sanya rai ba ne ana kwaɗe, a tabbas ne. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa labisu fi kahfihim 300 sinina, wato sun zauna su waɗannan matasa a cikin kogonsu 300 sinina, wato shekaru 300. Wazdadu tis'a, Ubangiji ta'ala ya ce sun daɗa shekara 9 kenan akan 300, kenan shekara nawa? 309. Ubangiji ta'ala ya ce wa labisu fi kahfihim, sun zauna a cikin kogon 300 sinina, shekaru 300. Wazdadu tis'a, Ubangiji ta'ala ya ce sun daɗa shekara 9. To kasancewar su wasu malamai suna ganin cewa wannan fada fada ce ta ahlul kitabi, an gane ku, su ne suka fada suka ce waladi sufi ka hafihin salasani a cin sinina wasu dazu tis'a, suka ce inda wato labari ne daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa shi ne ya fada ya ce waɗannan matasa sun zauna a cikin kogo shekara 309. To ai fadarsa da yace kulillahu a'lamu bima labisu, bayan ayar kenan ba ta da wata fuska, menene za a iya fa'idanta a karkashin haka, kamar yadda al-Imam Qatada shine ya faɗa haka. Dan haka sai malamai suka kafa hujja da kira'a ta Abdullahi dan Mas'ud, shi a kira'arsa sai yace wa qalu labisu fi kahfihim 300 sinina wa zadadu 9, kenan su wane ne suka faɗa su ne ahlul kitabi. Ubangiji ta'ala sai ya maida musu martani kai tsaye sai ya ce kulillahu a'lamu bima labisu, ce da su Ubangiji ta'ala shi ne masani game da gwalgwadon zaman da suka yi a cikin kogon. Wasu malamai suka ce a'a, wannan fa labari ne daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne yake faɗa gwalgwadon zaman da suka yi na zamani a cikin kogo shekara 309, wannan kuma ita ce magana mafi inganci. Fadarsa da yace kulillahu a'lamu bima labisu, Ubangiji ta'ala kenan yana nihi anan, in har sun yi jayayya da kai, an gane ku, in har sun yi jayayya da kai game da gwalgwadon zamanin da matasa suka zauna a cikin wannan kogo, ka faɗa musu ka ce sun zauna a cikin kogo shekaru 309, kuma sai ka ce ai Allah ya fi kusanin gwalgwadon zaman da suka yi a cikin kogon, don haka shi ne ya ce waladi sufi kafin falasami a cin sini na wasu daduci sa. Mun gane fuska ta biyu ko? Kenan a nan da ya ce waladi sufi kafin falasami a cin sini na wasu daduci sa, wannan fada ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, labari ne Allah yake ba manzonsa game da gwalgwadon zamanin da su waɗannan matasa suka zauna a cikin kogo sai da suka zauna shekara 309. To wannan aya da take baya kulillahu a'lamu bima labisu, ce da su Allah shi ne mafi sani game da gwalgwadon zaman da suka yi, kenan in har su ahlul kitabi sun yi jayayya da kai game da gwalgwadon wannan zamani, to ka faɗa musu ka ce Ubangiji na ya faɗa cewa sun zauna shekaru 309, kuma Allah ya fi ku sani game da gwalgwadon zaman da suka yi, kenan ku da Allah wa ya fi wani sani. Shi ne ya ce kulka ce da su in sun yi jayayya da kai, ce da su Allahu a'lamu, Ubangiji ta'ala shi ne masani bima labisu, wato game da gwalgwadon zaman da suka yi a cikin kogo, ya faɗa mana kuma shekara 309. Sai ya ce lahu gaibus samawati wal ard, duk da cewa wasu malamai suna cewa su ahlul kitabi sun faɗa su kamar yadda nasarawa suka tafi a kan cewa shekara 300 ne suka zauna a cikin kogo a iya lissafin da suka yi, to anan malamai sai suka ce abun an ɗan samu bambanci tsakankanin assana al-qamariyya da assana ash-shamsiyya. Ita shekara ta bature idan aka yi shekara 100, to shekara 3 take karuwa a kan shekaru waɗanda suke na musulunci, saboda ita shekara a turance kwana 365 ne, amma a musulunci kwana 354 ne, a duk shekara 100 ta musulunci a ta bature shekaru 3 suke karuwa, kenan idan aka dauka kenan shekara 100 300 3, kaga su kenan an samu 3 3 3, ya zama to kenan 309. To shine anan sai ya ce lahu gaibus samawati wal ard, wato Ubangiji ta'ala shi ke da sanin duk abin da ya buya a cikin sammai 7 da ƙasai 7, ma'ana duk wani abu wanda ya fake a cikin sammai 7 da ƙasai 7, Ubangiji subhanahu wata'ala shi ne masani game da shi. Kaga kenan Ubangiji ta'ala shi ya fi kowa sani game da gwalgwadon zaman da suka yi, domin duk abin da yake cikin sammai 7 da ƙasai 7 baya buyuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine yace lahu gaibus samawati wal ard, Ubangiji ta'ala shi ke da sanin duk wani abu wanda ya buya a cikin sammai 7 wal ardi, da abin da ke cikin ƙasai 7. Sai yace absir bihi, waiwa ya fi Allah ganin dukkan wani abu wanda yake samun mi, wa asmi kuma wani ne yafi Allah jin duk wani abu wanda aka iya ji amsa shine babu ma'ana babu wanda yafi Allah gani kuma babu wanda yafi Allah ji kenan ubangiji ta'ala yana ganin su kuma yana sanar da su kuma yana jin duk abin da yake gudana shine anan yayi bukan sa yace absir bihi wane ne mafi gani da ubangiji su waye ubangiji subhanahu wata'ala gani wa asmi kuma wane ne yafi shi ji sai yace malahum min dunihi min wali wato duk waɗanda suke cikin sammai bakwai da wanda suke cikin kasai bakwai malahum min dunihi min wali ba su da wani masoyi wanda zai jibinci lamarin su in banda ubangijin da ya halicce su wala yushriku fi hukmihi ahada kuma ubangiji ta'ala baya tarayya da daidai da mutum daya a cikin sama ko a cikin kasa wato fi hukmihi a cikin hukuncin sa duk abinda Allah ya zartar da shi na hukunci to shi yake tabbata kuma babu wani wanda ya isa ya biyo baya akan hukuncin ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda yace wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi ubangiji ta'ala shike hukunta hukunci kuma ba shi da wani mai biyar baya ga hukuncin shi wanda zai ta da hukunci to shine yace wala yushriku ubangiji ta'ala baya tarayya da ahadan daya ko kuma wala yushriku ahadan ubangiji ta'ala baya tarar da daidai da mutum da yafi hukumi a cikin hukuncin sa shi kadai yake zartar da hukunci kuma idan ya hukunta dole abi watulu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati ad-dunya wa la tu'i man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa wa qul la haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahaqa bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmughli yashwi al-wujuh bisa ash-sharab wa sa'at murtafaqa innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihim al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa ubangiji ta'ala ke fada watulu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ubangiji ta'ala yace da manzansa ka karanta musu ma uhiya ilayka abinda aka turo aka yi sako zuwa gare ka min kitabi rabbika na littafin ubangijinka ma'ana ka karanta musu abinda ubangijinka yayyo maka wahayi na alqur'ani shine a jumlace ke a takaice kenan shine Allah yace masa watulu ka karanta musu ma uhiya ilayka abinda aka yi maka wahayi min kitabi rabbika na littafin ubangijinka shine alqur'ani la mubaddila likalimati babu wani wanda ya isa ya canza kalimomin ubangiji subhanahu wata'ala ya kara wani abu ko ya rage an gane ko domin shi alqur'ani kamar yanda ya gabata tun a cikin suratul hijr littafi ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala da kansa ya dauki nauyin bashi kariya game da barnar mabannata bayan da za a yi wani mabannaci ya kara daidai da harafi daya a cikin alqur'ani ko ya rage alqawli ne na Allah kuma sai ya dangana da alkiyama sai ya kai lokacin da za a dauke shi amma sabani ga littattafan da suka gabace alqur'ani waɗannan littattafai Allah bai dau nauyin kare su da kansa dan haka sai ya wakilta kula da waɗannan littattafai wato zuwa su malaman banu Isra'ila kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية الشاهد بما استحفظوا من كتاب الله dangane da abin da aka ba su kiwo na littafin Allah don haka attaura da injila ubangiji ta'ala ya wakilta kula da su zuwa ga malaman da wato suka biyo bayan su ne malaman banu Isra'ila to don haka kasancewar da Allah ya wakilta kula da waɗannan littafi da ba su tsaro da kariya zuwa waɗannan malamai sai suka kasa ba su kariya don haka aka samu canza waɗannan littattafai aka kawo abubuwa na son zuciya da ra'ayi maimakon abin da Allah ya faɗa to amma shi alqur'ani ubangiji ta'ala shi ya dau nauyin bashi kariya kamar yadda yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun dan haka anan ubangiji ta'ala yace la mubaddila li kalimati babu wani wanda yake sai ya canza kalimomin ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana alqur'ani ba wanda yake sai ya ƙara wani abu ko ya rage walan tajida min dunihi multahada ubangiji ta'ala yace kuma ba za ka samu multahada wata mafaka min dunihi in ba ubangijinka ba ma'ana babu inda za ka fake ka tsira sai zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'o'insa yake cewa la marja'a wala manja minka illa ilaika la marja'a babu wata mafaka wala manja babu wata matsira minka daga azabarka illa ilaika faci zuwa gare ka dan babu inda bawa zai gudu ya tsira faci zuwa ga ubangiji subhanahu wataala dan haka anan shine yace walan tajida ba za ka samu multahada wata mafaka min dunihi in ba ga ubangijinka ba kina anan ubangiji ta'ala yana nuna ma manzonsa sallallahu alaihi wasallama aikin da aka dora masa ya ci gaba kada ya gudu kada ya ja da baya kuma ba shi da wani wuri inda zai fake face zuwa ga ubangijin shi subhanahu wataala sai yace wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum ubangiji ta'ala yace ka ba zuciyarka hakuri gaba da ci gaba da zama ma'al ladina yad'una rabbahum tare da waɗanda suke bauta ma ubangijin su bil gadati wal ashi safiya da marice yuriduna wajha suna nihin fuskar ubangiji subhanahu wataala da bautar da suke ma'ana duk ibadar da suke ba sa nihin kowa face ubangiji subhanahu wataala wannan kasancewar aya da man ta gabata tun a cikin suratul an'am makamanciyar wannan aya wala tadurdil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in fatadurduhum fatakuna min adh-dhalimin wannan fa kamar yanda malamai su yanda aka rawaito duk da cewa hadisan wasu basu inganta ba na cewa wasu daga cikin mushrikai sun nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan watsa waɗannan talakawa waɗanda suke zaune da shi domin ba sa buƙatar a gansu da waɗannan talakawa tare da su to wannan sai ya dan tarsu a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya zartas ubangiji ta'ala ya turo masa da wannan sako ubangiji ta'ala ya ce wala tadurdil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ubangiji ta'ala ya ce kada ka sake ka kuri waɗanda suke bauta ma ubangijinsu bil ghadati wal ashi safiya da marece yuriduna wajha wanda suna nihin wato zatin ubangiji subhanahu wataala da ibadar da suke kamar yanda hadisi ya inganta wato a cikin sahihu muslim riwaya ta sa'id ibn abi waqqas Allah ya kara masa yadda yake cewa fi ya nazalat wannan aya da Allah yace wala tadurdil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha yace wannan aya ta sauka ne a sababi na yace dani da abdullahi dan mas'ud da wasu mutum hudu in an hada da mu kenan mun zama shida daga cikin sahabbai da shi da abdullahi dan mas'ud da wasu daga cikin mutum hudu daga cikin sahabbai shine yace wa kana mushrikuna qalu lahu wato mushrikai sun fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa tudini haula yanzu waɗannan talakawan zaka ringa matso da su jikinka. A wata riwaya yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi sittati nafar, mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mutane guda shida. Fa qala al mushrikuna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, mushrikai sai suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, udur haulai, suka ce ya rasulullahi kure waɗannan kawatsa su. La yajtari'una alaina, dan kada su ga damar mu, in muna zama da su sai su ga damar mu. Qala sai ya ce wa kuntu ana wa ibn mas'ud, yace ni kwana kasance da ni da Abdullahi dan Mas'ud, wa rajulun min Huzayl, da wani mutum daga cikin kabila ta Huzayl uku kenan, wa Bilal, da Bilal ibn Rabah, sai yace wa rajulani, da wasu mazaje guda biyu, lastu usammihi ma, yace amma a yanzu bazan iya fada sunan su ba. Yace fa waqa'a fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma sha'a an yaqa'a, sai ya darsu a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda Allah ya so ya darsu. Fa haddatha nafsahu, manzon Allah ya zantar da zuciyar shi akan nihin watsa waɗanda suke tare da shi na talakawa. Fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya, take yinki sai Allah ya turo da wannan aya. Ubangiji ta'ala yace wala tadurdil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Ubangiji ta'ala yace masa kada ka kuri waɗanda suke bauta ma ubangijin su safiya da marici, yuriduna wajha, wanda suna nihin fuskar ubangiji subhanahu wata'ala da duk ibadar da suke. Ma alayka min hisabihim min shay'in, ubangiji ta'ala yace babu daidai da wani abu na hisabin su akan ka a gobe kiyama. Wa ma min hisabika alaihim min shay'in, kai ma babu wani abu wanda yake na hisabin ka akan su, kenan kowa aikin shi nashi ne. Fatadur da hum, ubangiji ta'ala yace balantana da zaka kuri su, fatakuna min adh-dhalimin, ka zamanto daga cikin adh-dhalimai. To dan haka kasancewar wannan sunna ce ta kafirai, domin duk annabin Allah wanda aka turo shi galibin mabiyansa wato talakawa ne. To su kuma waɗanda suke manyan gari ba sa son su zauna da talakawa, me yasa? Saboda suna ganin wai in sun zauna da su za su ga damar su, sai a ce a watsa su a tada su mazaunin su daban. To haka mutanen annabi Nuhu suka nemi cewa annabi Nuhu ya kori waɗannan talakawa waɗanda suke tare da shi. Annabi Nuhu yake cewa tun wace tsiya za ku kulla mun game da azabar Allah in har na kore su? Shine yace wa ma ana bi daridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun, yace ku san da cewa fa ni ba mai kurar waɗanda suka yi imani da ni suka gaskata ubangijin da ya turo ni. Innahum mulaqu rabbihim, su masu haduwa ne da ubangijin su kuma zai sakauta musu da irin aikinsu. Yace walakinni arakum qauman tajhalun, sanadin ni ina ganin ku ku wasu jama'a ne wanda kuke jahiltar karshen al'amuranku. To dan haka anan ita ma wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da su mushrikai suka nemi cewa talaka wanda yake zaune da su wato ya watsa su dan kada su zauna da su su ga damar su, to wannan sai ya dandar su a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan ubangiji ta'ala sai ya turo sakon cewa ya ba zuciyar sa haƙu, shine Allah yace wasbir nafsaka, ma'ana ka daure zuciyarka, ka danne ta, ka dau haƙuri game da ci gaba da zama ma'al ladina yad'una rabbahum, tare da waɗanda suke bauta ma ubangijin su, bil gadati wal ashi, safiya da marice, yuriduna wajha, wanda suna nihin ubangiji subhanahu wa ta'ala da bautar da suke. Nan akwai tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta huska, huska wadda ta dace da girmansa. Sai yace wala ta'adu aynaka anhum, ubangiji ta'ala yace kada idanunka su ketare suka ringa hangen wasu can daban. Turidu zinatal hayatid dunya, ka ringa nihin kawa ta rayuwar duniya. A nan ubangiji ta'ala ya hani manzonsa cewa kada idanunsa, ma'ana su ketare waɗannan talakawa waɗanda suke tare da shi, ya ringa kenan nihin wata kawa ta rayuwar duniya, kenan kawa ta rayuwar duniya kada ta burge ka. Shine ubangiji ta'ala ya ce wala ta'adu aynaka anhum, kada idanunka wato su ketare su, turidu zinatal hayati dunya, wato ka ringa nihin kawatar rayuwar duniya, ka ringa hangen wasu can daban. Ubangiji ta'ala yace wala tud'i man aghfalna qalbahu an dhikrina, kar ka sake ka bi mutumin da aghfalna qalbahu, wanda muka raukanar da zuciyarsa an dhikrina game da alqur'ani. Duk wanda Allah ya raukanar da zuciyarsa game da alqur'ani ya bashi baya, ubangiji ta'ala yace kar ka sake ka bi shi. Wata ba'a hawahu, mutumin da ya bi son zuciyarsa ya bar wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma manzonsa. Wa kana amruhu furqa, mutumin da lamarinsa wato shi ne wuce gona da iri. An gane ku? Duk da cewa wannan aya wato akan rawaito cewa ta sauka ne ga Uyaina ibn Hisn al-Fazari kafin ya musulunta, to duk da cewa duk da dalilan da aka zo da su ba su inganta ba, illa kasancewar wannan aya tana nuna duk mutumin da ya raukana game da alqur'ani, ma'ana baya biyayya ga Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda yake bin rayuwa ta duniya, to ba a buƙatar mumini ya biya masa. Idan ka bi shi zai iya halakar da kai, kuma za ka yi nadama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba, shine yinin alkiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma ya'udhu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. To shine anan yace wala tudi man aghfalna qalbahu, Ubangiji ta'ala yace kar ka sake ka bi dukkan mutumin da muka raukanar da zuciyarsa an dhikrina game da alqur'anin mu, ma'ana duk mutumin da ya raukana game da alqur'ani da sunna Ubangiji ta'ala yace kar ka sake ka bi shi. Wattaba'a hawahu, mutumin da ya bi son zuciyarsa, kawai shi iya abinda zuciyarsa take so ta kawata masa na rayuwa shi yake bi. Wa kana amruhu furqa, mutumin da lamarinsa ya zama tun furqa, wuce gona da iri ne, Ubangiji ta'ala yace kar ka biya masa. Kenan kaga anan wannan aya idan muka tsaya muka dura, su wane ne abokan zaman mu? Abokan zama ne Allah yake zaba mana. Duk wani mumini, duk talaucinsa, duk kaskancinsa, wannan shine abokin zamanka. Amma duk wani wanda yake mai bin son zuciya, mai barin gaskiya ya kama son zuciya, to a matsayin ka na mumini, wannan ba abokin zamanka bane, domin idan ka bi shi zai iya halakar da kai. Dan haka shi duk mutumin da ya fahimci gaskiya, to ba shi da abokin zama face dan uwan shi wanda ya fahimci gaskiya, wanda aqidarsu daya. To dan haka anan Ubangiji ta'ala yake ba manzon shi hakuri cewa ya dau hakuri, waɗannan talakawa Ubangiji ta'ala yace ya ci gaba da zama da su, domin mutane ne waɗanda ba su da aiki face kadai ta Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada safiya da mareci. Kuma duk ibadar da suke suna nihin Ubangiji subhanahu wata'ala da ibadarsu, ba ruwansu da wani al'amari wanda yake na rayuwar duniya. Duk abin da za su yi na ibada suna yin shi ne don Allah. Duniya idan sun tashi sun nemi abin da yake cikinta, suna nema ne domin su kare mutuncinsu, sannan kuma ya zame musu guziri a gobe kiyama, amma ba ita bace ba hannunsu. Dan haka kenan Ubangiji ta'ala sai ya nuna mana anan kada idanun mu su ringa ketare dan uwan muminai, mu ringa hangen wasu can daban. Rayuwa ta duniya ba a buƙatar ta burge mumini, abinda ake buƙatar ya burge mumini shine al'amari wanda yake na lahira. Shine Ubangiji ta'ala yace wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa wala tamuddanna aynaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. To shine anan yace wala ta'du aynaka anhum, kada idanunka su ketare gabarinsu. Turidu zinatal hayatid dunya, ka ringa nihin kawa ta rayuwar duniya. Wala tudi man aghfalna qalbahu an dhikrina, kar ka sake ka bi duk wanda muka raukanar da zuciyarsa game da alqur'anin mu. Kenan kaga zukatan bayi a hannun Allah suke, Ubangiji ta'ala shi yake sai ta bayinsa, wanda Allah ya so shi da cin nasara a gobe kiyama, sai Allah ya karkato da hankalin shi zuwa ga addininsa, ma'ana ya bi tafarki madaidaici. Wanda Allah ya nufa ce shi da tabewa, sai Ubangiji ta'ala ya juyar da zuciyarsa, kamar yadda yake cewa wa'lamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushirun. Dan haka yace wala tudidi karkabi man aghfalna qalbahu, wanda muka raukanar da zuciyar shi an zikiri na gabarin alqur'anin mu. Wattaba'a hawahu, mutumin da yabi son zuciyarsa ya saki gaskiya. Wa kana amruhu furda, mutumin da lamarin sa ya zamanto kawai wuce gona da iri ne. Allah yace karkabi ya masa. Sai yace wa qulil haqqu min rabbikum, ce da su gaskiya kasantacciya daga wajen ubangijinku take. Dan haka ma bawa dace game da karbar gaskiya da tabar da shi, wannan duka abu ne wanda ke hannun Allah, ba a waje na ba yake. An gane ku, shi iya abin da yake kansa shine ya fada musu gaskiya. Kina wanda Allah ya masa dace ya karba, wanda Allah ya nuface shi da tabewa kuma ya juya mata baya, shine Allah yace wa qulci da su alhaqu, gaskiya kasantacciya, min rabbikum, daga wajen ubangijinku take. Ma'ana duk abin da nazo na fada muku gaskiya ce daga wajen ubangijinku, amma cewa ku karba ko ku ki karba wannan abu ne ba a hannuna ba, a hannun Allah yake. Faman sha'a falyu'min, dan haka duk wanda ya ga dama daga cikin ku yayi imani. Waman sha'a falyakfur, wanda yaso kuma ya kafirta, ta ku ta rage. Kenan wannan kashidi ne da barazana, amma ba dan Allah yana umarnin cewa wanda ya ga dama yayi imani, wanda ya ga dama ya kafirci, a'a. Iya abinda Allah ya umarci bayansa shine su yi imani da shi, iya abinda Allah ya haramta ma bayansa shine kafirce masa. Me yace? Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha, kuma haka can yace wala yardani ibadihi al kufr. Amma irin wannan ayoyi da suke zawwa kamar wannan aya da makamanciyar ta i'malu ma shi itu, cewa ku aikata duk abin da kuka so, da nan ne yace wa man sha'a falyu'min, faman sha'a falyu'min, duk wanda ya ga dama yayi imani, wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama kuma ya kafirci. Wannan kashidi ne da barazana Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma bayinsa. Wanda mun yi misali ko a yarenmu na Hausa, misali yaro in yayi banna, idan ka ja kunnensa sai ka ce masa irin gani, ai kaga ba kana nihin cewa bai ya komai, nan kashidi ne kake masa, kana ja masa kunne. Kenan in har ya sake ya aikata, to ya san da cewa akwai wani abu da zai biyo baya. To shine anan Allah yace faman sha'a falyu'min, duk wanda ya so daga cikinku yayi imani, kenan imanin shi zai amfana. Waman sha'a falyakfur, wanda ya ga dama kuma ya kafirta. Imanin mumini da kafircin kafiri baya dada Ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai, kuma baya rage shi da komai. Ubangiji ta'ala sai ya ce inna a'tadina lidh-dhalimina nara, lalle wato mun tanadu wata wuta ta musamman, lidh-dhalimina, ga azzalamai, su ne waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su. Zalunci a nan ana nihi kafirci. Ahaba bihim suradiquha, Ubangiji ta'ala ya ce garunta, ma'ana ita wuta, a haɗa bihin ya kewaye da su. Suradiq wato mufrad ne, jam'un shi shine suradiqat, ma'ana abinda ake nihi garu kenan, doguwar katanga da ake. Shine Allah yake cewa ahaba bihim suradiquha, ma'ana katangu na wuta sun zagaye da su, duk inda suka yi wuta ce ba yanda za a yi su fita. Shine Ubangiji ta'ala ya ce inna a'tadina lidh-dhalimina nara, lalle mun tanadu wata wuta ta musamman ga duk waɗanda suka kafirce mana. A haɓa bihim suradiquha, Ubangiji ta'ala ya ce garu na wuta a haɗa bihim, ma'ana ya zagaye da su, kenan duk inda suka yi wuta ce ba za su samu wurin da za su fita ba. Wa in yastagisu, Ubangiji ta'ala ya ce idan sun nemi taimako da agaji saboda tsananin kishirwa, Ubangiji ta'ala ya ce yugathu, za a taimaka musu bima'in, da wani ruwa na musamman kalmuhuli, ma'ana kamar ƙwanƙonin mai. An gane ko? Menene ƙwanƙonin mai? Ma'ana mai wanda yake kasancewa a ƙarshen tuya. Ka san shi mai yana jimawa a kan wuta, zafinsa yana ƙaruwa, don haka ƙarshen tuya ana saka abu kai tsaye, idan ba a tantance ba zai ƙone, saboda mai ya riga ya yi zafi. To ruwan da ƴan wuta in sun nema a zo musu da shi, to za a zo musu da wannan ruwa, amma yanda ka san ƙwanƙonin mai haka yake. Ko kuma kalmuhul ka ce kamar narkakkiyar tagulla, domin lafazin almuhul yana daukan ma'anar jan karfi wanda yake narkekke kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa yauma takunu sama'u kalmuhun wa takunu aljibalu kalihin to shine anan yace wa in yastagifu in sun nemi taimako da agaji saboda tsananin kishirwa Ubangiji Ta'ala yace yugasu akan taimaka musu bima'in da wani ruwa na musamman kalmuhuli kamar ƙonƙonin mai yashwil wujuha wanda ke kona fuskoki daga dan wuta ya kafa kai domin ya sha gaba ɗaya namun fuskar wal iyaz billahi sai ya kone Ubangiji Ta'ala yace bidisa sharab tir da abin sha wa sa'at murtafaqa Ubangiji Ta'ala yace makishin gida tayi muni a ce wuta ita ce wurin kishin gidan mutum lafazin murtafa a larabci shine wato wurin da za a yi kishin gide shi kuma duk wanda kaga yayi kishin gida domin ya huta ne wannan kamar ba'a ne ake ma da wuta a cikin wuta ina maganar hutu domin lafazin murtafaqa an ciro shi ne daga al-irtifaq wanda kalma ta al-irtifaq an ciro ta ne daga al-mirfaq idan aka ce mirfaq nan shine gwiwar hannu domin idan mutun ya gaji wannan gwiwa ta hannu ita yake kafawa sai ya dan dafe kansa sai ya dan samu hutu to in aka ce murtafaq ma'ana wurin yin kishin gida kenan wurin hutawa to amma wannan ba'a ce ake ma yin huta shine Ubangiji Ta'ala yace wa sa'atu murtafaqa ko kace masauki wato ya munana a ce huta ita ce masaukin mutum ko kace makishin gida Ubangiji Ta'ala sai yace innal ladina amanu wa amilus salihati lalle wadanda suka yi imani da Ubangijin su suka gaskata manzannin sa wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai tsakanin su da Ubangijin su Ubangiji Ta'ala yace inna la nudi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma tozartar da ladan duk wanda ya kyautata ga aiki duk wanda ya kyautata ga aiki ko mun kankantar sa Ubangiji Ta'ala yace ba ma tozartar da ladan sa domin ya fada fa man ya amal misqala zarratin khairan yara shine yace inna la nudi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma tozartar da ladan wanda ke kyautatawa ga aiki in dai ka kyautata ga aiki to Ubangiji Ta'ala ba zai tozartar da ladan ka ba kyautatawa ga aiki shine aikin da al'amurra biyu ke kasancewa a cikin sa farko yi dan Allah abu na biyu shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin duk wani aiki na ibada baya zama aiki na gari sai idan ya hada waɗannan al'amurra guda biyu al'amari na farko kai dan Allah abu na biyu kai akan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji Ta'ala sai yace ulaika wanda ita wannan jumla inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wato jumla ce wadda take mu'tarida domin yanda zancin yake innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani da Ubangijin su suka aikata ayyuka na ƙwarai ulaika waɗannan lahum jannatu adine Ubangiji Ta'ala yace sun cancanci aljannar zama a ranar kiyama tajri min tahtihimul anharu wanda ita wannan aljanna ƙuramuna gudana karkashin gidajen su kenan da itacen su yuhalluna fiha min asawir min zahabi Ubangiji Ta'ala yace a cikin aljanna ɗan aljanna ana musu kawa da wari-wari waɗanda suke da zinare lafazin asawira jam'i ne na suwar idan aka ce suwar shine warwaro an gane ko wanda ita zinariya haramun ne mumini ya sanya ta a nan duniya amma a gobe kiyama a gidan aljanna kayan ado ne wanda Allah ya tanada ma mumine shine Ubangiji Ta'ala yace yuhalluna fiha yan aljanna ana musu ado a cikin aljanna min asawira min zahabi wato da wari-wari waɗanda suke da zinare kamar yanda fir'auna yake ma Musa alfahari yake cewa falawla ulqiya alaihi aswiratun min zahabi aw jaa ma'akul mala'ikatu muqtarini wai in har Musa annabi ne da gaskiya to ya hana a jefo masa wari-wari na zinariya kamar yanda mu muke da ko kuma mala'ika ya zo da shi in yayi fada yace kwarai da gaskiya ne haka ne Allah ne ya aiko shi kaga shi anan yana ma annabi Musa alfahari cewa shi yana da wari-wari waɗanda suke na zinare Musa ko baya kina in har annabi ne shine ya hana hajifu masa irin waɗannan warewari na zinare to waɗannan su kayan ado ne wanda Allah ya tana dama mu'mine a aljanna a gobe kiyama shine ubangiji ta'ala da yace ulaika waɗannan waɗanda suke imani da ubangijin su su aikata ayyuka na gore lahum jannatu adnin ubangiji ta'ala yace sun cancanci aljannar zama wanda yake na dindindin babu fita tajri min tahtihim al-anhar ubangiji ta'ala yace kuramuna gudana karkashin ma'ana itacen aljannar da gidajen yuhallawna fiha min asawira min zahabi ubangiji ta'ala yace akan musu kawa a aljanna adu wanda yake na warewari wadanda suke na zinare wayalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak ubangiji ta'ala yace yan aljanna sukan sanya tufafi khudran wadanda suke tsanwaye min sundusin wato na alharir wanda yake mai kaurin saka wa istabrak da wanda ba shi da kaurin saka ma'ana kusan kala biyu ne da wanda yake mai kaurin saka da wanda ba shi da kaurin saka wanda shi dama alhariri kayan ado ne wanda Allah ya haramta ma mu'mine a nan duniya amma kayan adon su ne a aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin walu'lu'a walibasuhum fiha harir tufafin yan aljanna a aljanna ubangiji ta'ala yace alhariri ne kamar yadda can yace wajazahum bima sabaru jannatan wa harira to shine ake kiran shi da sundus shine yace wayalbasuna siyaban yan aljanna za su sanya tufafi a aljanna khudran wadanda suke tsanwaye kalan tufafin yan aljanna tsanwa ne saboda malamai sun ce kalan tsanwa shine yafi amfani game da dan adam ma'ana duk a cikin wani launi babu launi wanda yake sama da tsanwa dan haka shi launin tsanwa yafi amfani ma ga ido dan haka kenan tufafin yan aljanna ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba musu kala wanda yake tsanwa shine yace wayalbasuna thiyaban khudran lafazin khudran jami'i ne na akhdar ma'ana sukan sanya tufafi waɗanda suke tsanwaye min sundusin kenan na alhariri wanda yake mai kaurin saka wa istabra da wanda ba shi da kaurin saka muttaki'ina fiha yan aljanna ubangiji ta'ala yace in sun shiga aljanna halin su masu yin kishingida ne a cikin da alal ara'ik wato akan gadajen su ubangiji ta'ala yace za su yi kishingide in aka ce ittika kenan shine kishingidan mutum ma'ana ya kafa hannunsa sannan ya dan dafa kansa ubangiji ta'ala yace muttaki'ina masu kishingiduwa ne fiha a gidan aljanna alal ara'iki akan gadajen su ni'imat thawab ubangiji ta'ala yace ma dalla da wannan sakamako ita ce aljanna wa hasunat murtafaqa aljanna ta yi kyawu a ce ita ce wurin masaukin mutum ko kuma a ce ita ce wurin kishingiduwa wannan abu ne wanda yake mai kyau duk wanda aljanna ta zamanto ita ce masaukinsa to masauki yayi kyau Allah ya sa mu dace dan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك